sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Asabar 18 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri, sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Da farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa bayan da aka yi jana'izar tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya Malam Abba Kyari, jama'a na tururuwa zuwa yin ta'aziyya. To ko me mutanen jihar Borno suke cewa dangane da rasuwar tashi?
Abba Kyari mutum ne wanda yawanci mutanen ba su san shi wane ne mutum ne. Abba Kyari mai son gaskiya ne. Abba Kyari mai riƙo amana ne. Kuma Abba Kyari in yayi alheri baya so a sani.
Sannan bana tafa da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Kalmasi Jarba yake gabatarwa. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Amika matasa 50 da ba su da yan rakiya daga kasar Girka zuwa Jamus. Waɗannan yaran su ne rukuni na biyu da aka sake musu wuri a cikin mako daya. Gana ana sa ran wasu ɗaruruwa za su biyo sawu a wani yunkurin rage cunkoson jama'a da Girka ke yi a sansanoni yan gudun hijira da ke taka rawa a kalubalolin yan gudun hijira da Turai ke huskanta. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis ya halarci filin saukan jirage na birnin Athens domin shaida tafiyarsu. Bakin haure 50 daga Girka suna cikin yan farko a cikin akalla matasan yan gudun hijira 350 da kasar Jamus ta amince ta basu matsugunai domin taimaka musu su sadu da iyalansu da suka rabu da su watanni da suka wuce. A farkon wannan makon an kai wasu matasa da dama yan shekaru 11 zuwa 15 wanda aka miƙa su zuwa Luxembourg, kasa mafi kankanci a nahiyar Turai. Wasu kasashe takwas mambobin kungiyar tarayyar Turai tare da Switzerland su amince su karbi matasa 1,600 su basu matsugunai. Ganin Girka na daukar bakoncin sama da bakin haure da kuma yan gudun hijira 100,000, ko shin wannan zai kawo mata wani sauyi? Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta da kira ga kawo ƙarshen tankiya da ke ƙara muni tsakanin sojojin ƙasar Myanmar da wata ƙungiyar 'yan bindigar ƙabila da ake kira Arakan Ami a jihohin Rakhine da Chin, yayin da mutuwar fararen hula ke ƙara yawa. Tashin hankalin ya samo asali ne daga mutuwar wasu mutane da dama a cikin 'yan gudun hijirar Rohingya da ɗaruruwan mutane da suka makale a kan teku bayan watanni biyu da suka arce wa fitina a Myanmar. Mace-macen kan tekun ba batun faɗin tsakanin sojojin Myanmar da ƙungiyar 'yan bindigan Arakan Ami kaɗai ne ya haddasa su ba, amma masu lura da al'amura sun ce alamomi ne na fitindinu da wariya da ake nuna wa ƙananan ƙabilu, lamarin da ya haifar da ƙungiyoyin yi wa gwamnati tawaye a shekaru da dama. Mai magana da yawun hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Rupert Colville ya ce ɓarkewar tashin hankalin na yanzu tsakanin gwamnati da 'yan tawayen yana shafan fararen hula daga duk ƙabilun da ke jihohin Rakhine da Chin, ciki har da Rohingya da Chin da Mro da Dianglen da sauransu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins ta ce yanzu mutane miliyan 2,200 ne suka kamu da cutar a faɗin duniya, yayin da sama da wasu 150,000 suka mutu da cutar. Yayin da kamuwar da cutar ba shi da yawa a nahiyar Afirka, babban darantar kiwon lafiya ta WHO ya faɗa a jiya Juma'a cewa akwai yiwuwar ba a samu takamaiman adadi a Afirka. Ya ce a makon da ya gabata an samu ƙarin kashi 51 cikin 100 na kamuwa da cutar da kuma kashi 60 cikin 100 na mutuwa a nahiyar Afirka, inji Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sai dai ya ce ganin yadda ake fama da rashin isassun na'urorin gwajin cutar, akwai yiwuwar yawan waɗanda suka kamu da cutar ya haura abin da aka sani. A hali da ake ciki kuma, Washington ta musanta a jiya Juma'a cewa Amurka ba ta da na'urar gwaji, kana tana ɗaukar matakai na sake buɗe tattalin arzikin Amurka, yayin da kuma take la'akari da tsirewa da kuma kiyaye lafiyar al'ummarta a matsayin wani abu mai muhimmanci. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya ce muna kyautar zato, muna da ƙarfin gudanar da gwaje-gwaje ta yadda ya kamata a Amurka domin jihohi su kai ga mataki na gaba a cikin lokaci da ya kamata da kuma yadda suke so. A matakin farko, fadar White House ta tsara za a baiwa wasu kasuwanci kamar wuraren cin abinci da wuraren miƙe jiki damar sake buɗewa. Ma'aikatar sojan ruwan Indiya ta faɗa a yau Asabar cewa akalla jami'anta 21 aka tabbatar da sun kamu da cutar COVID-19. ma'aikatar sojan ruwan ta faɗa a wata sanarwa cewa jami'an jirgin ruwan suna zaune ne a sansanin sojan ruwa na INS Angre dake Mumbai. Ma'aikatan jirgin ruwan suna cikin wani gini ne wanda yanzu aka killace su a ciki. Galibin su sun bayyana da alamomin cutar. Kasar India ta tabbatar da mutane 14,425 ne suka kamu da cutar COVID-19 yayin da wasu 488 suka mutu a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, ‘yan uwa da abokanan arziki na ta kwarara domin yin ta'aziyya ga iyalan marigayi Malam Abba Kyari, tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya, inda suka bayyana shi a matsayin mutum mai gaskiya da rukun amana. Ga rahoton da wakilin Haruna Dauda ya aika mana daga Maiduguri.
Bayan sanarwar da fadar shugaban kasa ta yi na gaba da rasuwar shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa wato Alhaji Abba Kyari, ‘yan uwa da abokan arziki ke ci gaba da nuna alhini da ma karɓan gaisuwa a gidan ‘yan uwan mamacin. Muryar Amurka ta kasance ɗaya daga cikin ‘yan jaridu da suka yi tattaki zuwa gidan ‘yan uwan mamacin da kin jari a garin Maiduguri, inda kuma ake karɓan gaisuwa da mata ta'aziyya na game da rasuwar wannan mamaci. Na kuma su mara tambayar sakataren ƙungiyar dattawan jihar Borno wato Dr. Bulama Malugu Biyo game da yadda suka ji da wannan rasuwa. Ga ma abin da ke cewa,
Abba Kyari mutum ne wanda yawanci mutane ba su san shi wane ne mutum ne. Abba Kyari mai son gaskiya ne, Abba Kyari mai riƙo amana ne, kuma Abba Kyari in ya yi alheri baya so a sani. Al'adunmu na mutane mu sun doka akan cewa mutum ya zama babban mutum sai ya ringa kawo ya ba su ya ringa yi wannan ya wance wanda Abba Kyari bai iya wannan ba. Abba Kyari mutum ne wanda idan har ya ka ba shi amana to amanan ka tana nan har abada. Tare muka tashi mun san halinsa, mun san yanayin zamansa, baya so irin magana banza irin azanna haka kashin dishi a yi wani magana ko kuma a zo a yi radan wani da sauran su. Abba Kyari wannan baya shi. Abin da Abba Kyari ba zai fada a gaban ka ba, ba zai fada ba a idon. Saboda haka gashi nan mu Borno Najeriya gaba daya musamman shugaban Buhari dukkan mu ne re
na kuma samu zaman zanta da wasu daga cikin yan wanda ke karban gaisuwar wannan mamaci. Ga ma abin da suke cewa.
Sunana Dr. Babakura Sai Jama, ni ne yanzu Sai Jama Bama. Na san Alhaji Abba Kyari kusan shekara 58 zuwa 60 da suka wuce, don yana bayana da shekara biyu a makaranta. So na san shi da daidaiwa sosai, kuma muna ba dai dangantaka ba amma muna danya haka, kuma families dinmu suna kurkusa da baban shi da babana haka suke. Saboda haka kusan dangantaka ne.
Kamar shi marigayi yana da mata nawa da kuma ‘ya’ya nawa da ba Allah ya masa wa?
Matar shi guda ɗaya, ‘ya’yan shi kuma guda hudu.
Sunana Chiroma Abba Kaka, ni ne Chiroma Bama kuma Kane ne ba marigayi ba. Kannan sa muka tashi muna kalle su kamar uba ne. Mutum ne wanda shi ba gaskiya ba baya so abu da karya, yana da discipline sosai. Haka kuma dukkan mu family muka tashi. Duk abin da yake mutane ba su gane ba shi kan gaskiya sa yake, kuma in yana kan gaskiya sa mu kuma da karana da muka tashi haka mun ga shi kuma mu muna bin shi haka saboda kaba. Wato shi uba ne a gare mu. Saboda haka abubuwan da yayi wasu wani ba zan yasa abin nan ba. Ya zo na kasashen waje so da yawa. Ya zo yana aiki a banki, ya yi banki a jarida jarida na Democrat.
Malam Abba Kyari da ya rasu ne a jiya Juma'a sakamakon wannan cuta na COVID-19, yayin da kuma aka yi masa jana'iza a yau Asabar a babban tarayya Abuja. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na daya na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da suka hada da Mansur Baburo na fada da Muhammad Ahmad Umar da Khadija matar mai kayan miya Urjikwatas Gombe da Sani Muhammad Chindo da Alhaji Bukar Gursawa da Mustaq da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Umar Foreba da Adam Adam da Alhaji Burdada da dai sauransu game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan da kuma kashi na biyu na amsoshin masu sauraron mu su ma da dama game da cutar lassa fiba da ke barna akasari a arewa maso gabashin Najeriya. To bari mu fara da kashi na daya na amsoshin tambayoyin dimbin masu sauraron mu game da batutuwa da dama na azumin watan Ramadan, kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai yin azumi yayi, zuwa waɗanda azumi ya wajaba a kansu, zuwa tsarin azumi a lokutan annoba irin coronavirus da dai sauransu, kai har ma zuwa abubuwan da suka shafi goman ƙarshe. Idan masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na farko na amsoshin da ya baku.
A jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Da farko dai shi watan Ramadan wata ne wanda yake na tara a cikin watannin shekara na musulunci guda 12, kuma wata ne wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da Alkur'ani mai girma a cikin sa daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya, wanda kuma daga nan ne aka ci gaba da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayin sa na tsawon shekarun da yayi yana Annabi manzo har ya koma zuwa ga Allah. Sannan kuma shi wannan wata a cikin sa ne ake yin azumi wanda yake na farilla ga dukkan musulmi wanda yake ya samu iko, kuma a cikin sa ne Allah madaukakin sarki ya kebance wani dare da ake ce masa daren Lailatul Qadri, wanda alkhairai da albarkoki dake cikin sa suna da yawa, wanda kuma duk wanda ya dace da ibada a cikin wannan dare da kuma watan ma gaba ɗaya na Ramadan, to babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da hadisin sa ya ce Allah madaukakin sarki zai gafarta masa in ya koma ga Allah a wannan lokaci, to ya koma ne kamar radda mahaifinsa ta haife shi ba tare da ainihin samun koda zunubi guda a tare da shi ba wanda yake tsakanin shi da Allah. Sannan kuma a yadda ake azumin Ramadana, da farko dai shine a azumin Ramadana wato ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, kamar yadda hadisin Abdullahi bin Umar Allah shi kara masa yadda, wanda Buhari da Muslim suka ruwaito cewa buniyal islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajjil bait wa sawm ramadan. Wato ma'ana an gina musulunci ne akan ginshikai guda biyar. Ginshiki na farko shine tauhidi, shaidawa babu an bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne, sai kuma tsaida sallah, sai bada zakka, sai kuma aikin haji da kuma azumin watan ramadana, wanda kamar yadda ruwayar ya gabata. Sannan kuma yadda ake wannan azumi na Ramadana shine idan watan da muke ciki ko kuma watan Sha'ban ya kai shi kwana 29, to daga nan za a fara duban sabon jinjirin wata na Ramadan. Idan Allah ya sa a wannan yini na 29 ga watan Sha'ban aka dubi yamma bayan rana ta fadi kenan, aka ga ainihin wato jinjirin wata na Ramadan, to idan labari ya watsu ta hanyar da ya inganta musamman jagorori na musulunci ko kuma jagoran al'ummar musulmi, sarkin musulmi kenan da waɗanda suke a kasashen su, waɗanda suka ayyana, waɗanda suke dauke da wannan nauyi, to azumi ya zama wajibi ga duk wanda ya kai wannan lokaci yana musulmi, yana mai hankali, kuma baligi, kuma lafiyayye, sannan kuma mazauni ba matafiyi ba, kuma labari ya iske shi, dan haka azumi zai tashi da shi washe gari ya zama dai kenan ga wata na Ramadan. Sannan kuma koda a ce wannan wata na Sha'ban din ya zarce a ranar farko dubin farko 29 gare shi ba a ga watan jinjirin wata Ramadana ba, to idan gari ya waye ya zama lissafi 30 kenan ga watan Sha'ban, dan haka idan watan Sha'ban din nan ya cika kwana 30 koda ba a ga jinjirin wata na Ramadana ba, to washe gari dole a tashi da azumi, saboda lissafin musulunci na kwanakin wata ba sa wuce 30, kamar su kai 31 ko kuma a ce 28 ba sa haka nan. Dan haka idan mutum ya samu labari kai tsaye abinda zai yi shine zai niyyar wato azumtar wannan wata na Ramadana gaba ɗayansa. Kuma yadda ake azumin shine, ko kuma yadda ake daura niyya din shine, mutum bayan ya kudurta a zuciyarsa zai niyya azumin watan Ramadana gaba daya, to ya sani cewa azumin kansa shine ya kame daga barin ci da sha da ainihin wato jima'i da kuma shigar da wani abu na abinci ta kafofin bakinsa ko ta hancinsa ko ta idanuwansa ko ta kunnuwansa ko ta duburansa ko kuma saduwa da iyali da rana. Mutum zai bar wannan ne tun daga ketowan alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar yin ibada. To wannan shine ake kira azumi na ainihin wata Ramadan, wanda kuma zai ci gaba da yin azumin nan ne kamar yadda muka fadi. Idan rana ta fadi babu ita babu alamata, to sai kuma a sha ruwa an kai ɗaya kenan, har kuma a ci gaba da azumin zuwa tsawon kwanakin da aka ce an ga wata na ainihin Shawwal, wato ma'ana koda kwana 29 ne ko kuma koda kwana 30 din. Sannan kuma waɗanda azumi ya wajaba a gare su, na farko dai shine musulmi, na biyu a cikin musulman ma wanda yake baligi, wato ma'ana in mace ce wacce ta fara yin al'ada jinin haila ya fara zuwa mata, to wannan yin azumi a gare ta wajibi ne, sai dai in haila ta zo ta tsaida azumin ai bayan daukewar ahailan kuma ta ci gaba da yi. Sannan in namiji ne wanda ainihin ya fara mafarki yana ganin maniyi, to shi azumi ya wajaba a gare shi. Sannan kuma dukkan su bayan musuluncin da kuma balagar su zama masu hankali, bayan hankali ba mahaukata bane kenan, ma'ana tunda shi mahaukaci dai an dauke alkalami a kansa bai san halin da yake ciki ba, balle ya san ibada yake ko ba ibada ba, bayan hankali ya zama na lafiyayyu ne. Azumi ana dauke ma wanda yake da lalura ta rashin lafiya, wanda in mai warkewa ne to bayan ya warke sai ya ainihin raba azumin, in ko ba mai warkewa bane to akwai dai yadda shari'ar musulunci ta tana da zai yi azumin sa. Saboda haka azumin nan wanda yake lafiyayye shi yake yi. Sannan kuma mazaunin gida ba ainihin matafiyi ba, domin akwai sauki da aka tanada ga wanda yake musulmi mai hankali baligi amma yana cikin halin lalura ta tafiya. Tafiyan nan tafiya ce koda a jirgin sama zai yi ko a mota zai yi ko akan wata dabba zai yi ko a ƙasa zai yi ta, matukar dai ta kai ƙasaru kuma ba tafiya ce ta saban Ubangiji ba, to shi wannan an dauke masa yin azumi har zuwa lokacin da ya gama tafiyar ta sai isa inda za shi, sannan ya dora bayan azumi kuma ya rama abin da ya sha a yayin da yake cikin wannan hali na tafiya. Sannan abin da ya shafi suwa aka dauke musu Ramadan, to su waɗanda aka dauke musu azumin wata Ramadan akwai kamar yadda muka yi bayani mara hankali, sannan kuma akwai mara lafiya, sannan akwai kuma mai ciki wacce take tsoron in ta yi azumin nan tana yiwa ɗantayin da ke cikin cikinta zai galabaita, ko kuma ita in bata ci abinci ba za ta cutu, to ita ma an dauke mata yin azumi. Sannan kuma macen da take jinin haila, ma'ana jini na wata-wata da ke zuwa wa mata, idan jinin yana zuwa to a lokacin ita ma za ta dakatar da yin azumi. Ko kuma jinin haihuwa, in mace ta haihu jini na ainihin wato biki yana ci gaba da zuwa, to ita ma za ta dakatar da yin azuminta har sai wannan jini din ya dauke, sannan ta yi lissafi bayan azumi ta rama abin da ta sha na wannan ainihin wato azumi din. Sannan kuma akwai waɗanda suke tsofaffi.
Sai kuma kashi na biyu na amsoshin masu sauraron mu da dama waɗanda ke son jin tarihi da kuma bayani kan cutar lassa fiba wadda akasari ke addabar ƴan arewa maso gabashin Najeriya. Idan masu tambayar da saurare ga kashi na biyu na amsoshin da wakilin sashen Hausa a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samu daga jami'in kiwon lafiya a babban asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar Safawa Balewa da ke Bauchi, Dr. Ibrahim Maikudi, wanda ya dora daga inda ya tsaya a makon jiya da cewa
cutan an yi masa suna ne ko lakabi da garin da aka fara samun bullan kwayan cutan, wato Lassa. Wasu suna cewa an samu cutan a wajejen 1942 ne, wasu kuma suna cewa a wajejen 1969. To amma alal hakika dai an fi raja kan cewa wajejen 1969 din ne. Daga nan aka sake samun sa a wajen ta ma'aikaciyar lafiya wanda take aiki a wani asibiti Mission a garin Jos. Daga nan still aka sake samun sa a wajen wani likita wanda su ma duka sun samu cutar ne yayin da suke aiki.
To wannan cuta wanda yake zazzabi ake kira sa, baya ga zazzabi da ake ji, yaya akwai wasu alamomi waɗanda yake ke nunawa cewa wannan zazzabin lasa ne
eh kware da gaske akwai alamomi kuma wato ita cutar lasa tana tafiya da alamomi ne wanda suke da kamanni da kwaye cutan malaria da kuma cutan ebola da kuma cutan typhoid fever so hakika alamomin suna tafiya tattare iri kusan iri ɗaya ne sai dai akwai bambance kada wanda kuma ba a tabbatarwa a gane cewa lasadin ne sai an je an yi gwaji ko an yi bincike a wajen bincike a laboratory kenan amma abin da yake yawan zuwa da shi shine yakan zo da tsananin ciwon kai da mutuwan jiki da mutuwan gabobi da zazzabi mai zafi sa'an nan tai tsanani kuma akan samu fitan jini ta kafofin jini kamar su baki su hanci su ido har su ramin suliya da sauransu duk wani kafa dai dan adam akan samu fitan jini
ka bada waɗannan nau'o'i da irin dangogin wannan ciwo kenan yaya batun yana da alamu irin na coronavirus da muke gani yanzu
a gaskiya ba da alamu irin na coronavirus so da shi cutar corona abu ne wanda ya shafi yake ya shafi huhu shi kuma lasativa ba abin da ya hada shi da huhu saboda haka alamu kawai irin na corona sai a ce corona ma yana zuwa da zazzabi mai zafi to haka zalika shi ma lasativa yana zuwa da zazzabi mai zafi to ta wajen zazzabi kan hakika dukansu suna zuwa da zazzabi
to gan dai cewa wannan cuta a Najeriya ne ya fara bulla a wasu jihohi ne wannan cututtuka suka fi yawa baya ga ita kanta Borno da Plateau inda aka fara samun bayyananta
to hakika shi wannan cuta na lasativa a Najeriya ya fara bulla amma kuma wato cuta ce wanda an talaka shi da an fi yawa ta ganinsa a kasashe na yammacin Afirka musamman Najeriya din da Saliyo Liberia Guinea da Ghana wayannan kasashe guda biyar ne mace Afirka inda aka fi yawan samun su kenan a Najeriya kuma kusan babu jihar da ba a samun labarin bullan wannan cuta sai dai a ce mai yiwa a wasu jihohi an fi ganin yawan bullan su kamar yanzu a nan alal hakika kaga an fi samun sa a wajejen su Benue shi kuma dalilin shi ne saboda yanayin abubuwan da suke jawo shi koko ita dabban da take rike da ainihin abun kafin ya zo ya samu dan adam kamar bera kenan tunda su can sun fi yawan samun beraye amma ana hakika ba inda ba beraye a kasar nan so kusan kowane jiha ana samu a nan jihar mu ta Bauchi akwai jihar Plateau akwai duk kusan jihohin mu na arewacin kasar nan akwai su har ta su jihohin kudancin kasar nan ma akwai wayannan labulan wayannan cuta na shi lasafiba
baya ga wannan bayani da kai mun doctor yaya irin hatsari da take da shi dangane da wajen lahanta mutane
to lallai tana da hatsari sosai musamman idan aka ce mutum ya riga ya kamu da kwayan cutan yakan iya harban dan uwansa da zaran an samu wani alaka wanda wani miyau ko wani jini ko wani ruwa hakan nan na jikin mutum ya taba wani mai dauke da kwayan cutan akan samu shi yasa akasari kwayan cutan an fi kama ana ta'allaka ta da cewa wannan su communal infection wanda an fi yawan kama ta daga asibiti
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma kashi na uku na amsoshin tambayoyi kan cutar lassa fiba yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ke an samu na tambayoyi kan azumin watan Ramadan da kuma Dr. Ibrahim mai kuɗi da shi kuma ke an samu da tambayoyi kan cutar lassa fiba sai kuma wakilanmu a Kano da Bauchi Mahmud Ibrahim Kwari da Abdulham Muhammad da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Haili Halu ni Ibrahim Kalama Sigarwa ke cewa sai makon gobe
a gaida Ibrahim Kalama Sigarwa yanzu kuma sai labaran wasanni a takeice daga Washington
wasanni a takeice
kungiyoyin kwallon kafar da ke fafata gasar Premier ta Ingila suna shirye-shiryen soma a Atisaye domin dawowa fafata wasannin gasar. Hukumar kwallon kafar Ingila ta shata ranar 8 ga watan Yuni domin ci gaba da kakar wasanni ta shekara ta 2019 da 2020 bayan da aka dakatar da su tun a ranar 13 ga watan Maris sakamakon annobar coronavirus. A wani taron masu ruwa da tsaki na gasar ta Premier a jiya Juma'a, an tattauna yadda gasar za ta kammala a cikin kwanaki 40, inda dukkan kungiyoyin suka tamke da marar fafata sauran wasanni 92 na gasar ta bana da suka rage. A yayin da ake ci gaba da zaman makocin rasuwar shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasar Najeriya Abba Kyari, manazarta na bayyana mutuwarsa a zaman babban rashi ga sha'anin wasanni a kasar. Ministan wasanni na kasar Sunday Dare a sakonsa na ta'aziyya ya zayyano irin fafutukar da marigayin ya shayi domin ceto sha'anin wasanni a kasar da ga shiga matsala. Masu fashin baki akan sha'anin wasanni da dama kuma suna bayyana namijin kokarin da marigayi Abba Kyari wanda masoyin wasanni ne yayi. Mafi shahara daga cikin su sune Sa'ad da ƴan kwallon Najeriya mata na kungiyar Super Falcons suka yi wata zanga-zanga akan rashin biyan su haƙoƙin su a harabar ginin majalisar dokoki ta tarayya a cikin watan Disamban shekara ta 2016, inda Abba Kyari da kansa ya riske su ya kuma yi musu alƙawarin biyan su cikin sa'o'i 48, alƙawarin da kuma aka cika musu. Haka kuma marigayin ya taba zuwa da kansa ya tarbo ƴan wasan na Super Falcons a filin jirgin saman Nambiya Zikiwe da ke Abuja da saukar su bayan lashe gasar cin kofin nahiyar Afrika a kasar Ghana. Kyari ya rasu ne a jiya Juma'a sakamakon cutar coronavirus. A Najeriya, tsohon shahararren dan wasan kasar John Michael Obi ya bi sahu a wajen tallafawa jama'a marasa karfi domin samun sauki a lokacin dokar hana fita da hukumomi suka kafa da manufar dakile cutar coronavirus. A cikin wannan tsarin an ruwaito cewa Michael Obi ya rarraba paketin kwai kusan 2000 ga mabukata. Haka kuma ya yi kira ga masu karfi a kasar da su rika tallafawa marasa karfi a cikin wannan lokaci na bukata. A wani labarin mai kama da wannan kuma wasu zaratan ƴan wasan Afrika da ke takale da a Ingila su ma sun samar da tallafi ga marasa karfi a kasashen su na haihuwa. Aaron Wan-Bissaka ya bayar ne a kasar sa ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Danny Welbeck a Ghana, yayin da shi kuma Wilfred Zaha ya bayar a kasar sa ta Ivory Coast. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Amika matasa 50 da basu da ƴan rakiya daga kasar Girka zuwa Jamus. Waɗannan yaran su ne rukuni na biyu da aka sake musu wuri a cikin mako ɗaya. Kana ana sa ran wasu ɗaruruwa za su biyo sawu a wani yunkurin rage cunkoson jama'a da Girka ke yi a sansanonin ƴan gudun hijira da ke taka rawa a ƙalubalolin ƴan gudun hijira da Turai ke fuskanta. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta da kira ga kawo ƙarshen tankiya da ke ƙara muni tsakanin sojojin ƙasar Myanmar da wata ƙungiyar 'yan bindigan ƙabila da ake kira Arakan Ami a jihohin Rakhine da Chin, yayin da mutuwar fararen hula ke ƙara yawa. Tashin hankalin ya samo asali ne daga mutuwar wasu mutane da dama a cikin 'yan gudun hijirar Rohingya da ɗaruruwan mutane da suka makale a kan teku bayan watanni biyu da suka arce wa fitina a Myanmar. Cibiyar nazarin coronavirus ta John Hopkins ta ce yanzu mutane miliyan 2,200 ne suka kamu da cutar a faɗin duniya, yayin da sama da wasu 150,000 suka mutu da cutar. Yayin da kamuwar da cutar ba shi da yawa a nahiyar Afirka, babban darantar kiwon lafiya ta WHO ya faɗa a jiya Juma'a cewa akwai yiwuwar ba a samu takamaiman adadi a Afirka.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu za ku zo sa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.